أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أي مجم ونون ميتار الخير دا البركة نا Asabar daren Lahadi wanda ya dace da 17 da wata na 6 watan Juma'atul Akhira bayan hijiran ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 30 daidai da wata na watan sha biyu watan Disamba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana ta Asabar a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na Darul Hadis wanda yau za mu tashi darasi na 33 a jerin darussa da muke gabatarwa kowane mako a satin da ya gabata mun yi hadisi na 199 wanda wannan hadisin akwai buƙatar mu dan ƙara maimaita sa sai mu ƙara gaba a hadisi na 198 afwan حديث أبا سعيد الخدري الله يقارى بس يرده يتنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يومين النبي قال لا يا هنا أزمي أتكم كوانكي قدابي كوانا قدابي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا ين أزمي أتكي النهر والفطر أزمي رانر سلا تا ta talayya da kuma sallata tafid da kai da tazakkar kuno da yake fitarwa wa nishtimalis samai da kuma mutun ya sanya riga da zata ba hannaye a ciki mutun ya rihi da tufafin da gaba daya babu wata kafa a ciki wanda sai muka yi bayanin kamar ku a cikin kwana ko wannan kuskure ne ana nihin cikin sallah mutun ya zo da rigar da bata da hannaye kawai mutun ya shiga ya rihi da dabarwan da babu inda kafa ta hadu take shiga ba wajen barci ba Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai lokacin da na zauna na sauri karatun sai na gano yadda na fassara hadisin ba haka hadisin yake nihi ba Allah subhanahu wataala ya yafe min da kuma cire abun a zukatan bayunsa daga ihtimalis samma shine mutun ya sanya rigar da bata da kafa cikin sallah وأن يحتبي الرجل في ثوب الواحد صدقوا متنيا يا يذونا أتكين تفافي ليك مدى مكا إشارة أولا سات شيني كسوة لين إشارة أكان سسي مقارا أكان حديثنا الأديبي وانا ذا متاشي باب ليلة القدر ذا متاشي وانا بابي دقا شيسي نقل شيسكين كتاب الصيام دقا نمكم سيمو ديري تكين كتاب الزكاة إن الله يا تكين كتاب الحج إن الله يا قدره malace babu lailatul qadri babi wanda yazo yi muna bayani akan daren lailatul qadr al hadithul mi'atan hadisi na 200 ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an samu daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda kasantuwar sa shi sahabi ne kuma baban sa sahabi ne sahabi dan sahabi yace anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mazaje a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam quru lailatul qadr fil manam an nura musu daral lailatul qadr a cikin barci istaba'il awakhir a kwana bakon karshe mana 27 kenan ko zaka ce kwana bakon karshe to kwana na 27 wasu mutane da cikin sahabban annabi ne suka kwanta barci sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu wannan a cikin kwana cewa wannan kamar shine dare na lailatul qadar fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce da su ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir ina ganin mafalkinku ya dace da 27 ne mafalkinku ya dace da kwana na 7 na karshen kwanaki guda 10 to kwanan 7 na karshe ya dace da shi faman kana minkum mutaharriha duk wanda yake kirdadan daral lailatul qadar daga cikin ku al'umma gaba daya ba sabai kade ba falyataharraha fi sab'il awakhir to ya kirdade ta a kwana 7 karshe wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin salatul tarawih haka Imam Muslim ya fitar da shi a cikin wato fi siyam mala yace al-hadisul hadi al-hadisul awwal ba'da al-mi'ah hadisi na 201 hadisi na 201 an Aisha radiyallahu anha an samu daga Aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace taharrau lailatul qadr fil witri min al-ashr al-awakhir annabin Allah ce ku kirdadi daral lailatul qadr a cikin kwanaki guda 10 kuma ya kasance witri idan aka ce witri shine number kin da dai bai da zumu ko 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko kuma 29 number and pair ku nemi daral lailatul qadr a cikin kwana guda 10 karshe na watan ramadan amma idan mun to kwanan daya bai da zumu daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 haka Aisha tace tabbas manzon Allah ya faɗi wannan jama'a wannan hadisan guda makaranta guda biyu na 200 da kuma 201 hadisai ne da suna magana wancan yana magana ne akan daren 27 wannan kuma yana magana akan daren akan cewa babu rana ce mubhama ba a san ta ba to wai miye falalar ita wannan daren da manzo Allah ce wai kirdado a ciki jama'a la yakhfa ala ahadin cewa daral lailatul qadr dare ne mai tarin alkhairi da albarka wanda a cikin daruruka gaba daya na shekara babu wani dare mai dimbin alkhairi da albarkoki da falala da ya wuce wannan daren babu ina fatar mun fahimta ba ai wani dare ba wanda yake da kima a wajen Allah cikin daruruka baki daya wanda yake da albarka da rahmomi ke dinke da fawaid da duk wanda ya raya sa kamar daren lailatul qadar saboda dare ne wanda Allah ya saukar da alqur'ani jumlatan wahida a cikin sa daga baitul daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a cikin dare guda dai Allah ya saukar da shi wannan alqur'ani sannan kuma a cikin sa ne Allah yake bilankin shekara kowanne dan annabi adam a wannan shekarar ana yanzu misali azumin da ya gabata na shekara 1444 ne ko da hudu masha Allah duk wanda zai rayu a wannan shekarar cikin wannan daren ne aka yi bilankin cewa wane zai shekara wane za a ƙara mai wane za a rage masa wane zai hau wane zai sauka duk wannan daren a cikin Allah yake bilankin al'amuran sa baki daya ina fatar mun fahimta sannan kuma dare ne wanda mala'iku ba sa yankewa tsakaninsu da sama, tsakaninsu da ƙasa, suna ta sabkarwa, suna sabka, kai hadda ma ɗan gata cikin mala’iku shi ne mala’ika Jibril, shi ma yana sabka. Kamar da Allah ke cewa, tanazzalul mala’ikatu war-ruhu fiha, a cikin wannan daren mala’iku na sabka har ma da mala’ika Jibril, shi ne war-ruhu fiha. In kana son ka fahimci ar-ruhu, sai kuma cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya ce, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin. Wanda ya saka da Al-Qur'ani ya zo da shi shine ar-ruhul amin, ruhi amin ta ce shine mala'ika Jibril. To shi karan kansa yana sabkowa a cikin wannan daren, kuma abin da suke ta nemawa shine aminci, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ba abin da suke nemarwa sai aminci ya tabbata da duk wanda ya tsaye da wannan daren har alfijiriya ya samu ya keto. Sannan kuma duk wanda ya ibada ya tsaye wannan daren, to ibadarsa ko ka kai gare sa da falala da sami irin abin da ya samu, to sai ka Allah ce khairun min alfi shahar, ibada a cikinsa ta fi ta shekara wata dubu. Malamin lissafi suka ce wata dubu zai ba da shekara 84 da ko wata hudu ne da wani abu, shekara 84 da ‘yan kai. Khairun min al’ibada cikin wannan daren kadai ta fi ibadar wata ta wata dubu. Daga ashe ba ƙaramin dare ba ne ko? To shi ya sanya wanda Allah salam bai yi ƙasa a guye ba wajen karantar da mutane kar su yarda su yi rasa wannan abin na alkharan da ke cikin wannan wuni wannan daren. Sannan kuma sai Allah ya sanya shi wannan dare mubhami wanda yake boyayye, saboda masu ibada su tashi kakkai rate, kaka irin namu na ɗan barikinmu da ba sa zuwa sallar tahajjudi sai an ce daren 27 ne, ko yanzu daren 27 za a zo a raba Qur'anai a kakkaranta a yi ƙiyamul laili. In ya so da dasahi sai a ce firiye ciyar nan ba a yi, wannan sakarci ne ba musulunci ba ne. Wannan sakarci ne. Yomi ya hikimar koya wannan daren saboda a raye sauran daruruka da alkhairi da ibada don mutum ya samu alkhairi mai ɗimbin yawa. To malamai sun samu saɓani wa junansu akan ayyana ta'ayyinin wace wani wani dare ne wannan daren, shin daren 21 ne ko daren 23 ne ko da 5 ko da 7 ko da 9 wanne ne. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin Fathul Bari sharhi Sahih al-Bukhari sai da ya hakaito zance ɗaya bayan ɗaya har zance guda 47 na malamai akan kowa yana son ya ayyana wannan ranar. Sai dai mafi abinda malamai suka fi rinjaya a kai, ƙaulukan da suka fi rinjaya aka fi yawa ambatowa shi ne daren 27. Amma dai agun wasu malamai suka ce a'a, kawai tunda manzon Allah ya ce taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir, to abarta a mubhamakin saboda mutane su ƙara ijtihadi su ƙara samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya datar da mu. Kuma sai aka sanya wannan daren a cikin watan Ramadan. Daga cikin abin da za mu ɗauka a matsayin darasi a karatu a wannan hadisan guda biyu na farin girman wannan dare na Lailatul Qadr, ashe mun fahimci cewa babu wani dare wanda ya kai gare sa falala da ƙima ko da kuma tarin alkhairi da albarka, saboda alkhairin sa ne ma a cikinsa Allah ya saka da Alkur'ani, saboda kuma cikinsa ake kaddara al'amuran abinda zai faka na shekara mai zauwa, saboda kuma mala'iku masu girma suna saukowa a ciki. Sannan kuma mun bayyana cewa a wannan daren ibada cikinsa ta fi ibada ta wata dubu. Abu na biyu, hikimar Allah da Allah ya ɓoye wannan daren saboda mutane su yi mi su kama jiki a yi ƙoƙari wajen neman lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, ‘yan uwa, an sanya wannan daren ne a cikin wata mai tarin alkhairi da albarka watan Ramadan, watan da ake liƙe kofofin wuta, ake bude kofofin aljanna. Sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa mafalki nagartacce gaskiya ne, in ka mafalki na ar-ru'ya salihah haqqun ya'mal biha idha lam tukhalif al-qawa'id ash-shar'iyyah. Ana aiki da mafalki na gaskiya matukar ba su saba ma ka'idodi na addinin musulunci ba. Saboda manzon Allah yake cewa yace da wayancin sahabban mafalkin ku ya dace, kaga ashe ana iya kai mafalki ya zamanto ya dace da abin da yake daidai. Amma ba dan kai mafalki, misali yanzu ka ce kai mafalkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ka ce ma wane kaza ko ayi abu kaza, wannan ba a dokar shi a matsayin ru'yas salihah. Saboda duk wani abu na shari'a manzon Allah kafin ya je sai da ya riga ya bayanin sa. Kaga in ko yanzu zai baka sakon to kuma kamar ka zamanto wani Annabi ne kenan mai zaman kansa. Abu na gaba, ƴanwa, daga cikin abin da ya kamata mutane su mai da hankali a wannan daren shi ne mutum ya mai da hankali wajen addu'a. Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta tambayi manzon Allah, in na dace da wannan daren ya ma'aikin Allah ni kake ganin ya kamata na fada? Sai Annabin Allah ya ce da ita, ki dinga cewa ki dinga yin addu'a kina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tabati. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah kai kana son rangwamtawa, kuma ya Allah innaka afuwun kai mai rangwame ne, mai tausayawa ne. Tuhibbul afwa, kana son a tausaya kuma a rangwanta. Fa'fu anni, ya Allah ka rangwanta min. Na daga cikin addu'a da ya kamata mutum ya maimaita. Sannan kuma da sauran azkar da suke suka dace, addu'a suka dace daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-hadithu thani ba'da mi'atayn, hadisi na 202. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, daga Aba Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kana ya'takifu fil ashr al-awsat min ramadana, manzon Allah ya kasance yana yin i'tikafi a kwana goma tsakiya na watan ramadana. Farkon al'amari, fil bidaya, a farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin i'tikafi a kwana goma farko na cikin watan ramadana. Mun fahimta amin ramadan fa atakafa ama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya itikafi gaba daya, hatta idza kanat laylatu 21, a wannan shekara da manzon Allah ya itikafin sai da Annabin Allah ya kai daren 21, wa hiya laylatu allati yakhruju min sahibihatiha min itikafihi, ita ce daren da manzon Allah yake washigarinta yake hitar daga cikin itikafi. Wasan dare yana gabatar wuni ko yanzu muna daren wace rana ce? Daren Lahadi, muna daren Lahadi kenan ko? Kaga Lahadin wuni ta bai zo ba, amma daren ta muna cikinsa. Masha Allah, har zawwa subahin duka daren Lahadi ce ake ciki. Ina fatar mun fahimta. Sai zanto subahin wanda zamu yi yanzu nan gaba, ba wanda muke ba da subahin da ta gabata, wanda zamu yi nan gaba subahin ce ta ranar Lahadi. Mun fahimta. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sai da kai daren 21, daren da zai fita daga cikin itikafin sa. Muna fahimta. Qala, sai yace man i'takafa ma'i falyatakif fil ashr al-awakhir, duk wanda ya itikafi tare da ni to ya itikafi a daren a kwana 10 karshe. Faqad ra'aytu hadhihi al-layla, kace ba shakka jiya da daren nayi mafalki. Thumma unsituha, sannan kuma aka nuna aka mantar da ni wannan. Wa qad ra'aytu na'am thumma urituha afwan, sannan aka nuna min ita aka nuna min ita daren lailatul qadr kinnan wa qadra ra'aituni asjud yace naga kai kaina ina sujuda fi ma'in wa tinin a cikin chabo a cikin ruwa da kuma chabo na laka min sabihatiha aw ashgarinta yana bayo sahabbai labari cewa fa daren 21 a washigari zai fita da cikin itikafi duk wanda yayi itikafi da ni to ya sake itikafi a kwana 10 karshe saboda dai mafalki nayi mafalkin cewa kar kenan bayan subahi ne yake liya musu wannan maganar ko cin nayi mafalkin cewa wannan ranar da ta kadir kenan an nuna min ita cewa za ta kasance ne ruwa an yi ruwa da kuma chabo na laka a wannan safiyar sai ce faltamisuha fil ashr al awakhir da ka duk mai son ya sa ya dace da ibada cikin daren lailatul qadr to yayi kokari ya nemi ta cikin kwana 10 karshe waltamisuha fi kulli witrin annabi ya ce ku nemi ta cikin kowane witiri 21 da 3 da 5 da 7 da 9 kala sai yake cewa shi sahabin kenan Abu Sa'id al-Khudri yace famatarat as-sama'u tilka al-layla kakin gari ya waye fa a wannan ranar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aka yi musu ruwa a wannan garin aka sai sama ta yi ruwa aka saukar da ruwan sama wa kana al-masjidu ala arishin yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ala arishin akan yana akan wasu ginshikai فوكب المسجد فابصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء ذاك سي مصلاتين يي زبا يي يويو يتي ذاك تو صلى كما سي نغ غوشين منذن الله صلى الله عليه وسلم غا علامه روى لتبو اكنسا من طين اروى نروى اي من صبح 21 ادي اتاش در 21 كده سي نغ wannan abun a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake ba su labari cewa duk wanda yake son ya dace da daren 21 sai nemi ta cikin 20 da cikin kwana 10 karshe kuma cikin wutiri to a kakin wannan daren a kakin washe garin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafalki cewa fa gashi an yi ruwa yayi ma sujuda har goshinsa ya jika yayi sujuda cikin danyi har goshinsa ya dauko taban laka saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an ai masa gimshikai ne da itacen dabino sannan kuma aka dora kunnan dabino a saman masallacin ina fatar mun fahimta babu irin wannan rihin na zamanin babu irin wannan wata ni'ima ce muka samu wa Allah godiya to sahabin da ke rawaito na hadisi cewa da muka zo sallar subahin ana wannan ranar daren 21 kidan kaga kakin sallar subahin ne yake ba su labarin yayi mafalkin ko sallar subahin kuma sai abin ya faru da yazo aka yi sallah sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam goshinsa da tsabo kuma ga alamun ruwa kuma da daren an yi ruwa sai zaman to wannan daren kamar dare ne na 20 da suka raya a jiya ina fatar mu fahimta Allah ya datar da mu daga cikin abin da zamu doka a wannan hadisi shine abu na farin manzala sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a farkon al'amari a cikin kwana 10 tsakiya saboda neman lailatul qadr abu ne sake yin wannan saboda annabin Allah yana ne dan ya nemi lailatul qadr tun gabanin a sanar da shi cewa ga lokacinta ashe wannan mafalkin da manzon Allah yayi to kamar wahayi ne aka masa cewa ga lokacin da lailatul qadr take ciki in zaka nema ka nemi ta a wancan lokacin kwana 10 karshe ba kwana 10 tsakiya ba tunda azumi kashi uku ne akwai kwana 10 farko akwai na tsakiya akwai na karshe to 10 karshe ake neman lailatul qadr a ciki ina fatar mun fahimta abu na biyu wannan hadisi na cikin hadisi dalile suke nuna cewa suka rawaito cewa daren lailatul qadr shine daren 21 to al'amarin Allah yana canza shi Usman sai ce wala Allah dan can ya zaman to ba dole ba duk shekara a ce 21 ne a'a ko 27 ne a'a abun Allah yana sauyawa in ka rike 21 sai a zo ai shekara 30 ma ba ƙare 21 kin ba eh 27 kin ta rige ta wuce ba sani ba zalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya dace da mu cewa mabalki gaskiya mabalki ar-ru'ya haqqul la sai ma ru'ya al-anbiya mabalki annabawa gaskiya ne duk abinda annabi zai yi mabalki to wannan mabalkin gaske ne babu kokonto a cikin sa abu na biyar yayin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a zamanin sa da kuma yadda yake ai masa rufi da abinda yake na kunnan dabino ita dabino ne aka tsara aka dora a sama ina fatar mu fahimta mu rudda haka nan sahabbai ba sa wasa akan raye wannan masallacin babu wani abu na kawakawa a ciki ba sanyi ba a safa yanzu akwai wanda bai sallah ma masallacin da tafi bai da taushi akwai mutanen da ba sa sallah a masallacin nan da ba sa babu moket mai taushi agani Allah ya rufa mana asiri bakari bisa ba irin da suka dage wajen raye wannan masallacin nan ina fatar mun fahimci babin ko sai babi na gaba babul albabu sadis babul i'tikaf babi wanda yazo karantar da mu i'tikafi to me ma'anar i'tikaf i'tikafi a gunyaran lugha gun larabawa yaga ce i'takafa bi ma'ana lazima shay'an ya lazimci wani abu kuma ya tsare kansa akan wannan abun ai shine lokacin da Allah ya bada labarin an mutanen annabi Nabi Musa da Allah ya hakato can ya ikfuna ala asnamin lahum sun lazimci wani gumakun da suka dora wa kansu bautar wa'annan abun sai dai a gun malaman shari'a idan aka ce i'tikafi shine al-muqamu fil masjid zama a masallaci min shakhsin makhsus daga wani mutum ke bantacce wanda ke neman dacewa da rahama da albarka ta Allah ala sifatin makhsusa li ta'ati Allah a yanayi wanda yake kebantacciyar musulunci ya kebanta mutum ya rayu a kai dan niyyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ibada dan da'a wa Allah ba dan a ce wani ya shiga itikafi ba kusa kuma sun itikafi la ce ai lokacin da ake gaza mu na wajen itikafi to kake ga ma shi itikafin wa kai ma in Allah kai wa wasu ka bukata ba su ka ba bukatar ka ga mutane ka san mutane mu wallahi Allah ya samu yin lafiya kuma Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu mafhum to me hukuncin yin itikafi a musulunci shin itikafi wajibi ne ko sunna ce ko mustahabbi ne dole mustahabin shine sunna gabanin malume sun yi ittifaqi akan cewa an shar'anta abin nan itikafi kuma saka suka yi ijma'in cewa itikafi mustahabbi ne an so kai in kai kana da lada in ba kai kuma baka da laifi duk wanda ya itikafi to Allah zai bashi lada in yayi dan Allah in kuma bai yi ba baka da laifi ba wanda zai tambaye ka bafo to me hikimar yin itikafi mutun ya kauro ya komo masallaci da kwana da zama kuma ya ake yin itikafi Allah ce shi itikafi hikimar yin sa da fa'idar sa kamar Ibn Qayyim ya faɗa da fari akwai gyara zuciya yana gyara zuciyar dan annabi Adam yana gyara zuciya karab da duk wani abu wanda yake nan kyalen duniya da rayuwar duniya ka dawo inda ake mihin Allah da bauta ɗakin Allah masallaci kenan ko to zama a cikin masallaci yana gyara zuciya abu na biyu yana kuma daidaita zuciyar akan tafarki nagartacce kun fahimta yana daidaita zuciya yana tsora zuciya ya seta ta ya regulatinta akan manhaj abin nan hanya lafiyayya kuma an shar'anta yin itikafi ne idan mutun ya zamanto ya lazamci ibadar zuci ta lazamci Allah subhanahu wataala tana yawaita tana Allah babban abin da ake jikinsa ya koma ma Allah ya kebance wa Allah ya yake da duk wata alaka ta rayuwa bai da alaka da komi yanzu ya dawo wa Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta wannan shine ma'anar hikima basar ce kusan kuma akwai wata abu akwai wani abu da aka za iya sanya shi cewa sai da aka kashi ƙarshen Ramadana saboda kada ma kai wasa akan kirdaran Lailatul Qadar dai in kana gida kana tare da matarka wallahi Allah kana ishigal to ba za ka tashi kai kiyamul layl ba ko to amma ka dawo masallaci kaga ba za ka zo kuma masallaci ka tabarci ba ka ta kwana mutun zai miƙe ne ba mai takura maka ba mai wani haƙi a kanka ko zaka fuskanci Allah ne da ibada ina fatar mu fahimta sannan kuma suka ce a'a an sanya itikafi ƙarshe ne li anna tamama qatil alayqi an ad-dunya yakunu bisiyam saboda ya zamanto ƙarshen cika azumin sa yayin ke da duniya gaba daya ya yanke dubbun abun duniya baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daga cikin abun da ake da bukata mutun ya dinga yi a cikin itikafi shi na farin akwai ya dinga tunani cikin abu da duk zai sanya Allah ya yarda shi duk wani abu da zai kawo mutun yardar Allah subhanahu wa ta'ala yani sai duk wani abu da zai nisantar da shi da Allah ina fatar mun fahimta mutun ya ji dadin makwabtaka da Allah subhanahu wataala sannan kuma ya dinga tuna makomarsa bayan mutuwa yana yawaita karanta alqur'ani yana yawaita istighfari da tasbihi da tahmidi su ake da bukata mutun ya zamanto ya yawaita a cikin wannan itikafin Allah ya datar da mu الحديث الثالث بعد المئتين حديث نتعري بيو دعوك أن عائشة رضي الله عنها لقى عائشة الله يكارى متى يرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فانزان الله يكسن تينا ين اعتكافي أقوانا قوما كرشوة رمضان حتى توفاه الله تعالى har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ay summa atakafa azwajuhu min ba'dihi sannan matansa suka ci gaba da itikafi bayan rasuwarsa mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun lokacin ne fara yin itikafi a kwana goma ƙarshen Ramadan bi yanki ba sai zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa duk shekara zai itikafi mun gane to kuma ka ga ai yanzu dan kasuwa dai bai yi ko sai wanda ya tara da yawa ko wanda yake yana da ƙarfin imani kwarai gane ke yin ciwa duka gaba ɗaya ai a kwana goma nan ne ake yin su ba ga bane musamman ma masu sayar da tufafi da kayan da teloli ba sa iya itikafi ba sa yawa duk da na taba ganin a irin a Facebook ana irin abun ayi dariya haka tela ne ya tara kayan mutane a azumi kuma lokaci ya to kuma ko bai cikin goma bai na abin da aka basa ba daga kawai sai ya dora ista cikinsa cewa jama'a ku yi haƙuri imani ya shige mu mun kowa masallaci za mu yi itikafi Allah ya datar da mu to manzo Allah tun da ya fara bai yanke ba har zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa da yayin su kuma matansa suka ci gaba da yin itikafi kina mata ma suna yin itikafi sai mu ce kware da gaske mata ma suna yin itikafi Allah ya datar da mu wa fi lafdin awani lafzi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a cikin kowane watan Ramadan fa idza sallal ghadata idan annabin Allah yayi sallar subahi tace salatul ghada sallar asubah jaa makanahu alladhi takafa fihi sai annabin Allah ya shiga cikin wurin da yake boyuwa yake itikafi itikafin ma ba su ake kai to ka shigo ba masallaci kowa shigo sai ya ganka a fahimta ka sa ko da duk suna itikafin ka shigo sai kun halu ina so wane da dama ya kaza ki ake tici wannan ba itikafi ne ke kala rage lokaci ne eh ba itikafi bane sai ake ka boyu annabin Allah yin sallah boyewa yake yi daga mutane saboda kada ma a shiga cikin ana zuwa na gida amma mun yanzu ka iske ara itikafi sai ka iske mutuna itikafi ba amma zuwa kaya a istace na talla ba ka bane mutuna itikafi sai shari binti talat da hirra mata tai ta salula ana take shi da dariya kuma itikafi da yake yi mutuna itikafi daga shi na kallan yana kallon India wai itikafi ne ake yi wai na kallon wani musulsal wani siri da larabci wai itikafi ake ba itikafi a irin wannan halin don fahimci karatun Allah ya dace da mu to banza Allah idan yayi sallar subahi sai ya shiga inda yake boyewa yana yi yana ci gaba da ibadarsa ya katse wa mutane a cikin amma zamu doka cikin wannan hadisi jama'a da farin an shar'anta mana yin itikafi saboda sunna ce fa kuma manzo Allah yana kwadagin yin ta kuma ya kwadaitar daga cikin fa'idar shi itikafi da samurakin sa roman sa mai itikafi yana yanke duk wata alaka da duniya yana kuma kulla alaka ne da Allah subhanahu wataala kuma yana jin dadin munajati da Allah subhanahu wataala tabbas manzo Allah sallan ya yi itikafi a ƙarshe a kwana 10 ƙarshe saboda tsammanin lailatul qadr a cikin su itikafi sunna ce an litikafi sunnatul mustamiratun lam tunsakh idha itakafa azwaju sallam itikafi sunna ce mustamira ba kawai zamanin annabi kare ba har yanzu za a iya yi kuma har yanzu bayan Allah suna ta yi ko sannan kuma yaushe ake shiga itikafi yaushe ake shiga itikafi ana shiga itikafi ne bayan sallar subahi mutum zai shiga inda yake itikafi ne bayan sallar subahi kamar da muka karanta a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma ba dole bane matukar masallacin bai baya dokar baya ta cinkoson mutane ba dole sai mutum ya buya ba ba dole ba sai mutum ya buya sannan kuma sharadi ne in za a itikafi sai a masallaci ba a itikafi inda ba masallaci ba kuma masallacin ma ya zama tuna na juma'a masallacin ma ya zama tuna na juma'a ina fatar mun fahimta saboda kad sallar juma'a ta dinga kuncewa mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwarmu alhadith ar-rabi ubadul mi'at in kaga wannan abun fa ya kamata gobarayi a wayi mu da gobarayi da kai Allah su dinga itikafi ya kamata a ja hankalin gobarayi ba ga bane har ma da masu mata guda su koma su ta itikafi me hikimar a sa masu mata guda cikin itikafi akwai hikima mai dimbin yawa a ciki za su dage da addu'ar har Allah ya musu ya yassare musu ko eh Allah ya datar da mu al-hadith ar-rabi ba'da al-mi'atayn hadisi na 204 anna aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'id wa huwa mu'takifun fil masjid aisha Allah ya kara mata yarda ta kasance tana shace wa manzon Allah kai tana gyara wa annabin Allah kai tana mai haila kuma annabin Allah yana itikafi yana cikin masallaci wa hiya fi hujratiha ita tana a cikin ɗakin ta yunawiluha ra'sahu manzon Allah yana miƙo mata kansa saboda akwai kofa daga gidan akwai taga masallacin annabi da ɗakin Aisha koda kudan matansa manzo sallallahu alaihi wasallam zai shigo ba sai ya fito ba ya shigo ta kofa da kowa ki shiga a daga gidansa ki shiga masallaci sallallahu alaihi wasallam to wannan ya sanya in ana yana masallaci na itikafi wani lokaci sai ya miƙo saboda kasan dan sallallahu alaihi wasallam dan wanka ne sai dinga miƙo kashin kansa ana gyara gashi annabi ya sauka abai sai yana miƙo gashin sa tana gyara masa tana sa mushati ta wanki ta gyara masa kuma a wannan lokacin fa shi yana cikin masallaci tana cikin ɗakin ta kuma tana cikin halina haila shi kuma yana cikin halina itikafi kun fahimta masha Allah wa fi riwayatin aw tarwaya wa kana la yadkhulu al-baita man dan Allah ya kasance in yana itikafi baya shiga gida illa li hadati al-insani sai da bukata irin ta dan annabi adam sai in akwai wata bukata ta mutum sai da kuma ta dan annabi adam in akwai irin wannan bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ta amma in babu wata bukata babu ne zai fidda shi shi yasa wannan suka ga dacewar inda za a yi itikafi to ya zamanto akwai makiwayi ne a ciki da wurin wanka da wace ce zamanto an tana da komi saboda kar mutum inda ya ce iwi ya ce ya tafi gida ya yi wanka shi kuma ya ce ganin amarya ne aga in akwai komi to an kare sannan kuma wasu wurare yanzu suna da tsari ma in zaka shiga itikafi akwai wurin da biya ake yi wa kai alabba wallahi lazim biya ake yi akwai wasu wurare suka ci gaba in zaka shiga itikafi zaka je kai tasjili da kai excursion a wurin cewa kana so a masallacin nan kai itikafi sai a ce to ga ka'idar masallaci ga shuruti ke shuruɗin itikafi a ciki sannan kuma ga kuɗin da ake zubawa da duk wanda ke son ya itikafi daga haka ƙare itikafin baka da matsalar baka da buƙatar wani abinci wani a'a an ƙare komai baka buƙatar sai an kawo gudunmuwa a'a kun dauke wani kawo nan sai kaga ana itikafi kuma an zo an kawo an bankare bankarin zabi wanda kan itikafi ke nan ko ko kaga an kawo mai shukin rago ga sashe ana iya tafi aga ga dole a ci gaba da tilawa tilawa ta yi daɗi amma kana ta itikafi ana ka maka ruwan samara da ruwan kuku ya zaka kai itikafi haka bala da kwamto kawai babu wani abu kai kullun dai kwamto da ruwan samara da ruwan kuku shi ke nan kawai hawa mala kaga irin wannan sun yi tsari ai ko ya kamata a ce wannan tsare-tsaren ya zo nan gare mu duk wanda zai itikafi kawai ya rubuta sunansa address kisa complete lambar waisa numero de carte de abin numero de carte kinsa duka sai a doka bayanat lazima duk sunan ka sunan mahaifinka inda aka yarda aka aiheka wata da shekara da inda aka aiheka da kuma lambar carte kinka duka a doka yana da amfani sosai kwarai da gaske sannan kuma sai a tsara wasu karatuka masu amfani a ciki kana zo a zauna kawai har mutun ya fita ya karbe fa'ida irin littafin da kuma suke sada mutum da Allah subhanahu wa ta'ala masu wanke zuciya irin su littafin ibn al-qayyim al-jawziya dauko su a zuba a cikin mutane bayani a jan hankalin su a karantar da su inda su ake mutum a nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riwayatin anna aisha radiyallahu anha qalat aw tarwaya aisha Allah ya kara mata yarda take cewa كنت اني كنت لا ادخل البيت الا لحاجه للحاجه ني بانا شيغا غيدا ان انا اعتكافي سين اكو بوكاتا ني بانا شيغا غيدا ان انا اعتكافي ا لوكاتي ديكي cikin halin itikafi sai inda wata bukata wal marid fihi kuma wani lokacin ma zan shigo a cikin gidan akwai wanda bai da lafiya akwai marar lafiya a gidan fama as'alu anhu ban wuce kawai da tabbe sun ce ya jiki illa wa ana marasu sai dai ban ma tsaya wucewa dake kawai ina tambayar ya jiki kawai ta kara gaba ta tsayawa to mu yanzu haka ake yi sai ga an kai mutum mai itikafi hira zo kuma ta tsegumi ai wani yayi kaza ai alhaji wani ya raba zakka ai an ba wani ya ce yi ba wani ba kuma cikin itikafi Allah shi ya yi mana a itikafi ana ababe kwarai daga sai mal wani kuma kawai duk wata labari wata zawara za a kai mai yana itikafi take gwara ma ka yi to ka ci gaba da harakokinka bai da wani amfani to me yasa manzo Allah sallallahu yake baiwa Aisha kansa ta wanke tana haila kuma cikin itikafi akwai point d'interrogation a wannan hore Al-Sirga ce saboda ababe kamar haka babban dalili shine Yahudawa suna tsanantawa game da sha'anin mace mai haila su yaba Yahudawa al-kitab idan mace tana jinin haila da farko ba a cin abincinta in ta karuwa in ta tabi kwano ma ba amfani da shi kwano ma moda in ta taba ba za su yi amfani da shi ba bal ma kaurace mata aiki a mata gidan gaba daya ba a cin abincinta ba a sharwar ta kawo ba a kwanciya tare da ita ana duka ta kalanta ba a kusanta ta gaba daya su kuma nasara in mace na haila to su har kwanciyar aure suna yi da ita to sai musulunci ya zo din ya zamanto addini na tsakatsakiya kuma ce addini ne na tsakatsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata din ya dire ta tsakanin ababen sai zamanto an hana kwanciya kuma ba a hana mu'amala da su ba zaka iya kwantawa ai duk wasannin da ake yi amma banda jima'i ina fatar mun fahimta wannan ya sanya manzon Allah yake mu ko matarsa kansa yana cikin masallaci ta wanke masa kuma tana cikin haila shi kuma yana cikin itikafi daga cikin abin da zamu dauka a matsayin darasi ɗan uwa babu laifi mutun ya tabi bace mai haila sannan kuma itikafi bai hana matarka ta gyara maka gashin kanka in dai cikin gida ne kai da alaka da masallacin ba cikin ko kuma ka gyara gashin ka kai tsafta bai hana ka kamar kanka dukun ba ka wanka sannan kuma ba a itikafi in ba cikin masallaci mun faɗi riga mun faɗi wannan abu meye hikimar cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci saboda tattala ta kataba ta wurin da jini wanda ke kazanta ne jini ne kazantar ba ta bace kazantar الحديث الخامس بعد المئة حديث ندري بير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك عمر بن الخطاب الله يقرأ مصير دا يتناتي وما يكن الله صلى الله عليه وسلم نينا يا الواشي a lokacin da kike jahiliya gabanin musulunci cewa zan yi itikafi na dare daya a wata ruwaya kuma zan yi itikafi na wuni daya sai annabin Allah ya ce cika alwashinka ka cika alwashinka yace zai shi ne a masallaci mai harami annabi ce ya cika wannan alwashin kaga a wannan ne suka ce to shi itikafi bai da mere karanci zaka iya shiga dare daya ka kawo da dare ka shiga kace zaka itikafi wasu malamai suna ganin ma zaka iya nauyi ne suna ganin ka hatta na awoyi ma zaka iya shiga kai misalin daga sallar su zaka ce zan wa sallar al'asar zan yi itikafi ya halitta kuma za a baka ladar wanda ya itikafi ko ka zauna a masallaci baka alaka da kowa sai ibada to shi ma zaka samu lada da ikon Allah subhanahu wataala haka matasa mu kama jiki nan waje itikafi gaskiya an bar matasa kwarai wala Allah ko kokarin yi ma ƴan mata tuwahin sallah ne ke hana su yi ko kuma mai musani ba wallahu ta'ala alam daga cikin abin da hadisi ke karantar da mu ƴan uwa shine itikafin nan idan mutun yi na dare daya to ya wadata masa kuma ba dole ba sai an yi azumi da kai a wannan ruwaya da makaranta walau lam yazkur ba'da ruwati yawman wala layla wasu ma su masu abin nan ruwat al hadis basu ambaci cewa ba basu rawaita da su amma cewa ba ya yi zance wuni ko kuma da ya ce dai zai yi itikafi a jahiliya kaga kafin jahiliya ai ba azaba waje ta yin azumi ba ko babu azumi da aka wajabta wa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu hadisi na kusan karshe daga shi sai ƙarshen babin ina jin ko shine wa na ƙarshen al-hadith as-sadis ba'da al-mi'atayn hadisi na 206 an safiyyah binti huyayyin an samu daga safiya biyar huyayyi radiyallahu anha Allah ya ƙara masa yarda tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san annabi shadi gare sa sallallahu alaihi wasallam alabba shadi akwai tafarin uwar gida sarotar mata ko Khadija radiyallahu anha wa ardaha sannan kuma Sauda akwai wace akwai Aisha akwai Zainab guda biyar kenan ko akwai Maimuna shidda akwai Hafsa bakwai akwai Juwairiya tara aha akwai Ramla goma ba shikar sha daya Safiyyah bintu Huyayyin su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'takifa fil masjid manzon Allah ya kasance na itikafi a masallaci fa ataituhu azuruhu laylan wata rana da dare sai na zo wa manzon Allah ina mai ziyara na kawo annabi ziyara a masallacin da yake itikafi fa haddathtuhu tace sai muka shafira shi fa haddathtuhu sai muka shafira ita da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta ne aiko amma ba fira ba doguwa aka dan yi takaitaccen fira dai haka dan alwasi magana akan hiran nan kware thumma qumtu li an qaliba tace sai na tashi na miƙe dan na juya na koma gida fa qama ma'i liqlibani sai manzon Allah ya miƙe tare da ni ya tashi tare da ni dan ya raka ni ko mun fahimta sai annabin Allah ya miƙe dan ya raka ta wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid masaukinta gidan ta yana ɗakin Usama yana gidan Usama dan Zaid famarra rajulani min al-ansar lokacin da annabi zai fita daga cikin masallacin sai ya gamu da wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suka ga manzon Allah tare da mace asra'a fil mashi sai suka ƙara tahiyya sai suka tsansa kwazo kuma ba sa son dai su tsaya su ga abin nan fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah yace ala rislikuma ku rage gaggawa mana ku yi hakuri ku jira mana innaha safiyyah bintu huyayy yace ai safiya ce diyar huyayy mata ta ce ko kun fahimta yace musu mata da suka gansa da mace su suka sa gaggawa suka dan ɗauki kwazo za su fita da gaggawa sai da yace a kai ku dakata shine Allah ya rishi ku dakata yace innaha safiyyah bintu huyayy mata ta ce safiya ɗar huyayy fa qala sai su duka bin suka faɗa a lokaci daya Subhanallah ya Rasulullah sarki ya tabbata da Allah ya ma'aikin Allah wane mu mu zarge ka ya annabin Allah ina mu Allah ya tsare mu da wannan musibar ta mu zarge ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta inna ash-shaytana yajri min ibn adam majray dammi annabin Allah ya ce shedan yana gudu a cikin jikin dan annabi adam duk wani kwararo da jini yake bi shirin yana tafiya yana gudu yajiri yana gudu min ibn adam ai cikin jikin dan annabi adam majarar dam a inda duk jini yake gudawa shirin yana laikawa ana yace wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikum sharra ni kuma na tsoro ya jefa muku wani sharri a zuciyarku au qala shay'an ko yace wani abu ina tsoron ya sanya muku wani abu na waswasi to waccan da annabi yake tare da wace ce sai a fara yan maganganu kuma ku yi zinubi a ku samu laifi har kuna zargin manzon Allah taba manzon Allah ba karamin al'amari bane sai dai ina son ku da alkhairi sai na dakatar da ku dan ku gane ko wace ce jama'a mun fahimta ka san mutum mai daraja a cikin al'umma yafi kowa hadari musamman ma daliban ilimi da malamai haka ne saboda su suke kan kujerar da ba a gada wannan kujerar ko duk duniya ana gadan komai ba da wannan kujerar ta malinta mai kudi idan ya mutu ɗansa da talaka ne fakiri bai da komai sai kuma ya dawo ana masa faranci alhaji ne haka ne mai mulki yana mutuwa ɗansa sai a dauko sa sarki ne dan kasar an taba sarkin da ma za a nada shi za a nada shi na ka daura masa arme bai da mamata babansa ya rasu aka daura masa aure aka tare ga sarauta ga amarya ga kurciya kuma to amma ka taba ganin wani malamin da ya mutu aka ce to a dauko dan shi a aza sai in yayi karatu saboda kujera ce wanda ba a gado ta annabawa ce sai kai abinda suka yi ina batar mu fahimta to wannan ya sanya manzo Allah saboda kare mutuncin wannan kujerar to sai annabin Allah ya tsayar da su da wani nake kira da daliban ilimi da malamai dan Allah dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku daina zubda mu wannan kujerar da mutuncin ta zaka samu malami a ka masa yariya a makaranta ko a boko ko a ina ne yana soyayyar dayar mutane sai na kama baka wani magana ku ga sai Allah yau da ta ciki da wallahi ana samu da yawa da suke malami yana soyayyar dayar mutane kuma wallahi alazim har a zuciya sa babu da niyyar bai da niyya a wurin kuma dalibarsa ce yana karantar da ita wallahi wannan cin amana ne ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci amanar ilimi ka ci amanar kanka ka ci amanar yayi kuma ka ci amanar iyayenta ina fatar mun fahimta wasun kuma ma Allah ya kiyare ki ba ma dalibai ba matan banza suke nema a waje sai ka ji a gayu malami sai ka ji ka ce wani ne wani an malami ta kubar shi dan iska na wallahi lazim malaba bai faruwa dan Allah nan fagarin nan fagarin ne fa nan garin Allah ya kare shi da mu kuma tsare mu mutuncin mu mata suka taro a wajen biki sai ka dauko fira fira tai hira sai ka dauko hirar wani malami to a cikin su akwai zawarin sashi ce kai wani an malami ce ai makantar wani da muke wani an malami amma ku ba ku da aiki wallahi ce ai wala shi ku ba dan abun nan sai ta dan tadda mai kira ta sa mai libur wallahi lazim ta sa mai libur suna sarben su a karshe tace ga gari ta daliban ka sai ya kashe wannan ba su da mutunci malanta bane Allah ya kare mu daka malamai ku ji tsoron Allah su bi kowa cikin hadari saboda a tarawa mutane a tarawa maka yara ka karanta da su akwai hadari kwarai da gaske amma ana buƙatar ka jajirce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka wa aynaka anhum tul zidatul hayatid dunya ka hankura da rayuwarka kuma ka roki Allah ya tsare ka kuma kai da kaga kai ba ka yi to ba dubaran ka bane ganin daman Allah ne ka roki Allah ya kara tsare ka wanda kaga yana yi kuma ba zo da kai sai ai wani kaza ka roki Allah ya shirye shi kawai shikenan Allah ya shirye mu baki daya Allah ya shirye mu baki daya wa fi riwayatin annaha qaja'at tazuruhu aw tarwaya tazo tana mai ziyara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi itikafihi a cikin itikafinsa fil masjidi a cikin masallaci fil ashril awakhiri a kwana goma karshe min ramadan na watan ramadan fatahaddastu indahu sa'a sai nayi firagun manzon Allah wani dan lokaci summa qamat sai ta tashi dan qalib za ta juya ta dawo gida fa qama nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya miki tare da ita ma'aha yaqlibuha ziyaratiyata hatta idha balagat babal masjidi har sai ta zo a kofar masallaci inda babi ummi salma a kofar gidan ummi salma summa zakarahu bima'dahu sai ya ambata wancan zanta cewa ga wasu sahabbai guda biyu su ga manzo Allah su kare tafiya sai ce ku zauna kaga a she kai ma malami dan kada a ka dauko matarka a mashin a abin nakin ka sai ka nuna mata ai iyalanka ci Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu abinda muka faɗa zanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.